yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a fasali na 9 hukmun intifa'il mayyit bi sa'il hayy hukuncin amfanuwa da matacce zai yi da aikin rayaye abinda wannan babi zai mana bayani akan sa shine idan mutun ya rasu ya koma ga Allah subhanahu wata'ala shin akwai wani aiki da wanda yake rayi zai yi amfani wanda ya rasu ya karasa zuwa gare shi to wannan shine abinda zamu ji wannan mas'ala ce da malamai sun tattauna ta kwarai da gaske tun daga malaman da da kuma malaman yanzu wanda asali abinda shari'a ta aje shine abinda mutun ya aikata na aiki shi yake zuwa gare shi na lada amma akwai abin da mutum zai iya aikatawa ya bada ladan ga waninsa kuma Allah madaukakin sarki ya kai ladan zuwa ga waninsa wannan wanin nasa rayayye ne ko matacce to amma yanzu zamu yi bayani ne akan abin da ke zuwa ga wanda yake ya rasu ba wanda yake raye ba kai kai aiki kuma Allah madaukakin sarki ya dau ladan ya ba wanda ya rasu shine abin da muke gani muke bayani akan shi مالتي اتفق اهل السنه والجماعه دكن المعلمي ان اهل السنه والجماعه سن حدو اكن تيوا ان الاموات ينتفعون من سعي الاحياء تيوا متتو سنا امفانوا دا ايوكان دا رايو سكيي بامرين دا الامر غدا بي احدهما ابن فرقو ما تسبب به الميت في حياته abinda shi wannan mataccen ya sabbaba shi yayi dalilin faruwar sa ko samuwar sa lokacin da yake rayu yake rayi wadhalika mithlu alwaqfi walwasiya wa ghairi dalika malaiti wannan ko shine kamar misalin waqfi ko wasiya ko wani wadannan minas sadaqatil jariya daga cikin sadakoki da mutun yakan yi a rayuwarsa wadanda suke gudana abinda malai yake so ya ga mana shine daga cikin abinda mutun yake iya yi ya ba wani ladan ko kuma mamaci ya amfana da aikin rayayye akan sa akwai abinda malamai sun hada akan sa gaba daya dukkanin malamai babu wanda yake sabani akan cewa wannan aiki idan rayayye ya aikata shi matacce zai yi amfanuwa da shi akwai abinda malamai sun yi sabani akan sa akwai abinda kuma baya zuwa gaba daya wajen mutumin da yake ya rasu dan mutumin da ya aikata shi zai tsaya ne ladan kadai zai tsaya ne akan wanda ya aikata a rayi amma wanda ya mutu koda an ce a bashi ladan Allah madaukakin sarki ba zai bashi ba to insha Allah ta'ala malamin zai kawo mana su ne daki daki yanzu akwai abubuwa guda biyu da dukkanin malamai sun hada akan su cewa in dai ka aikata shi zai iya zuwa wajen idan mutun ya aikata shi zai iya zuwa wajen sa koda bayan ya bar duniya ya rasu shine yake ba misali cewa abu na farko shine abinda mutun ya sabbaba shi da kansa kafin karasu ka aikata aikin to koda bayan ka mutu aikin zai cigaba da zai cigaba da tafiya zuwa gare ka kana kabarinka ka'ida shine da zaran mutun ya rasu an je an binne shi a kabari duk aikin da yake yi to ya tsaya cak ba sallah ba azumi ba zakka duk wani aikin alkhairi da yake ya tsaya cak saboda haka lada ma ya tsaya cak kenan to amma akwai aikin da shi idan ka aikata shi kana rayi lokacin da ka mutu aka dauke ka aka ji aka saka aka bari aka binne wancan aikin da ka bari a duniya Allah madaukakin sarki zai cigaba daukan ladan sai na kai maka kana kabari kaga ka rasu amma account din kullun karuwa yake to dukkanin malamai sun ittifaki irin waɗannan ayyuka suna zo mutum koda bayan ya rasu shine malam ya bada misali yace mithlul waqfi misalin waqfi abinda ake ce waqfi ko hubsi duk sunan sa ne shine abinda mutum zai bari na wata dukiya amma sai ya tsare asalinta sai ya bawo amfanuwarta ga wasu daga cikin jama'a ko ya ayyana jama'a gaba ɗaya ko kuma ya ayyana wasu mutane misali mutum ya gina masallaci kun ga masallaci mutum dukiyarsa ce zai sa ya gina abinda ake nufi da tsare asalinsa shine ba za a sayar da shi ba shi bai isa ya sayar ba tunda me waqfi ne sannan ƴaƴansa ba za su ci gado ba sannan bashi da dama yayi kyauta da shi wani na sa bashi da dama yayi wani tasarrufi da shi a cikin abin da ya shafi dukiya saboda haka ya zama na Allah ina fata an fahimta amfanin sa na waye na kowa da kowa ne ko mutun ya gina rijiya mutane su rinka zuwa suna ibar ruwa suna amfanuwa da ita ita ma wannan rijiya da mutun ya gina babu yadda za a yi ce kudi za a rinka kawowa ana ibar ruwa ana bashi kudi ko a ce tunda wani ya rasu wannan rijiyar ta mace yanzu zamu sai da ita mai bukata ya kawo kudi shi ma wannan ba za ta yi ba rijiya yanzu wakafi ce ta zamto ta kowa da kowa ko kuma alal kalla mutun yayi ta'ayinin wasu jama'a na mutane ya ce wakafin su yayi wa misali ya ce dalibai yan makaranta da suka kasa biyan kudin makaranta na registration sa'o na makarantar boko ne ko na makarantar addini sai ya samu wani katon gidansa misali baran buga misali ya samu wani katon gidansa a kasuwar sabon gari ko a kasuwar kwantin kwari sai ya ce duk abin da za a karba a wannan gida nawa abin da nake so shine na bashi hubusi ga dalibai kawai saboda haka iya wanda za a yi musu amfani da shi iya dalibai ne kawai duk shekara idan aka karba kudin sai a samu daliban da suke sun gaza ba za su iya biyan kudin registration din su ba sai a kira wasu alis din su a je a biya musu wannan kudin duk shekara haka za a rinka ita koda bayan ya rasu wannan gidan ba za a sai da shi ba ba za a ci gado ba za a ci gaba da me karba kudin haya ana wancan aiki da shi idan aka ga zai lalace a kudin haya da za a karba sai a je a gyara shi a maida shi na zamani din ya ci gaba da amfanuwa ka'idar hubusi ko wakafi shi ana yin sa ne da dukiyar da take wanzuwa ba dukiyar da take tafiya gaba ɗaya ba shi yasa ba a yin hubusi ko wakafi da kudi mutum ya dauko miliyan 5 ya ce gashi ya bayar ai wakafi da shi misali ba a yi sai dai idan kudin za a gina wani abin da shi ai wakafi da shi amma mutum ba zai dauko kudi ya ce gashi dan kudi yanzu da kaje ka sai abu shikenan ina kudin yake babu to laka ana yin wakafi ne ko hubusi da abin da yake idan akai amfani da shi to asalin sa yana nan yawon su sabab annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi sun dauki wakafi da muhimmanci kware da gaske yadda suka ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗi hadisai masu dama akan sa shi yasa da wahala ka samu sahabi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba shi da wakafi ko hubusi yakan bar wakafi ko hubusi kada ku manta da hadisin Abu Talha da ya ji lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibuna wata gonar sababba wanda a cikin garin Madina tana ɗaya daga cikin gonaki masu kyau annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana zuwa wannan gona ya sha ruwa ya zauna ya huta sunanta Bayruha kawai sai ya tashi ya tafi wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah najika faɗi wata aya cewa mutum ba zai samu abin da yake nagari ba sai ya ciyar da abin da yake so yace ni a cikin dukiyoyi na gaba ɗaya babu abin da nafi so kamar Bayruha na sa tawakkafi ya rasulullah sata inda kake so annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya masa addu'a ta albarka a cikin dukiyar sai ya ce ka je ka raba ta a cikin ƴan uwanka da makusantanka da sauransu haka kuma ya je wakafi a tsakanin waɗannan mutane to shi yasa galibi mu nan musamman dai nan ƙasar tamu da nafi sani wakafi ba wani abu ne da yake gaskiya sanne sosai da sosai ba a fiye yin sa amma na san ƙasashen Larabawa wakafi abu ne da yake mai muhimmanci kwarai da gaske da wahala ka samu wani attajiri daga cikin ƙasashen Larabawa nan musamman irin Saudiya da sauransu wanda ba su da wakafi za a je a gina hotel babba mai hawa 10 mai hawa 20 in ka je sai ga wani wakafi ne mai kuɗi ya gina kawai baya bukata komai a wannan hotel din duk abin da za a karba a wannan hotel din wasu za a yi wa aiki ko marayu ko gajiyayyu ko matan da aka mutu aka bari ko wasu nau'i daga cikin mutanen da suke gajiyayyu su za a karba kuɗin a yi wa aiki da shi abu ne da yake mai muhimmanci kwarai da gaske za a gina masallaci katoto sai ga gefe kuma an gina masa hotel mai hawa 10 duk abin da aka samu a wannan hotel din aikin da za a yi wannan masallaci kenan da shi za a biya kaza da shi za a biya kaza da shi za a gyara masallaci duk abin da ya kamata a na maintenance na masallaci da shi ake shi yasa ko da shi so ga masallatan sa cikin kyau da tsafta kowa kuma yana samun kulawar da ya kamata daga cikin masu kulawar masallaci ina fata an fahimta to abin da ya kamata mu ma ya kasance ya shiga cikin ranmu kenan galibi mu abin da ba a yi ga masallatan ne mu dai rututu ko ina gashi amma dai alhamdulillah masallatan namu sai ka shiga wannan ka shiga sai ga ba gyara ba kaza saboda kula da su ne da kullu din shine abin da yake gagara kowanne masallaci in ka shiga sai dai kaga ana ta bara ana ta neman taimako duk garin da duk giran masallaci komai juna juma'a sa in ka shiga sai kaga ana bara ana neman taimako me naira 5 me naira 10 aka ake kula da masallaci a zuba fetur a gyara kwai a gyara kaza duk da su ake to amma inda a ce akwai irin wancan hubusin da aka bari yadda kai aka gina masallaci a matsayin hubusi sai a samu wani shi ma a gefe sai ya gina wani abu sai ce shi kuma wannan ya gina shi dan a rinka kula da wannan masallaci shikenan sai ga babu bukatar irin wannan abubuwan da ake na bara da sauransu babu bukatar sa waɗanda dole ne mu bayani irin wannan gurbi abokan zaman mu kristoci na kasan nan gurarin ibadarsu sun fi namu kyau, sun fi namu tsafta, sun fi kula da nasu. Yanzu sai ka je coci dan karami wanda bai fi girman shago ba, sai ka samu account ɗinsa suna da miliyan 5, miliyan 6, miliyan kaza. Saboda kowanne ɗaya daga cikinsu ya yadda wannan cocin ita take binsa ba shi, ba shi yake binta ba shi. Ya yadda duk abin da ya samu, duk talaucinsa zai samu abin da ya samu zai kai coci. Wanda abin mamaki su waɗancan masu cocin sun san galibi abin da suke ba wancan fasto ne yake cinyawa kofa da. Amma mu yanzu koda ka san aiki ake wa masallaci da kuɗin da kake bayarwa, galibi sai mutum ya kuma yarda cewa wai taimakon da ake bayarwa me ake da shi. A cikin mu ne sai ga mutum yana cewa me ake da taimakon da ake samu, sai ga yana zargin abin da yake bayarwa, yana goma yake bayarwa fa ko naira 20. Amma sai ka tarbi me ake da naira 10 a ɗakin Allah. Allah barkun sarki ya samu dace. To abin da dai ka wannan magana shine zancan hubusi, inda a ce muna da hubusi ko waƙafi irin wannan, to da duk irin waɗannan abubuwan ba za su rinka faruwa a cikin guraren ibada mai kasance mun dauke su abubuwa marasa muhimmanci. Ɗakunan kwanan mu da rumfunan kasuwar mu sun fi su muhimmanci a wajen mu ba, wanda abu ne da yake gaskiya ko alama bai kamata a ce ya kasance haka ba. Malam yace wal wasiya da kuma wasiya, ita ma wasiya idan mutum ya yi ta koda ya rasu abin da ya wasici a kansa zai ci gaba da zuwa gare shi. Abin da ake kira wasiya shine kafin ka rasu sai kai wasici akan dukiyarka, a dauki wani adadi ayi wani amfani da shi. Yanzu misali shine kana da wani gida babba, sai ka ce idan ka rasu gidanka na waje kaza akwai ɗakuna 50 a cikin shi ko akwai ɗakuna 30, kada a sayar da shi, kada a sa shi a gidan gado. Abin da kake so kawai shine a rinka karɓar kuɗin haya wannan gidan, a samu duk yaran da suke marayu a rinka ciyar da su, ana dinka musu kayan makaranta wanda sai ka su zuwa makaranta a mai da su. To idan aka duba aka ga wannan wasicin da kai bai wuce ɗaya bisa uku na dukiyarka ba gaba ɗaya za a zartar da shi. Amma idan ya kasance wancan gidan sai aka duba aka ga ai rabin dukiyarka ne, to ba za a zartar ba. Tunda ba za a zartar ba, za a ɓata wasiyar taka ne, ba za a ɓata ba, sai a yanki abin da yake ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa huɗu, sai a zartar da wannan wasiyar taka a kansa. Ina fata an fahimta. Saboda haka wasiya ma ɗaya ce daga cikin hanyar da idan mutum ya yi ta yana raye bayan ya rasu insha Allah ta'ala dukiyar ladanta, abinda aka zartar da shi zai ci gaba da zuwa gare shi. Allah ya ce wa ghairi zalika min as-sadaqati al-jariya, da wasu waɗannan daga cikin sadakoki waɗanda suke gudana. Sadaka mai gudana da ita ce sadakar abubuwan da muka ambata da kuma wasu abubuwan da za su zo a gaba a cikin babu insha Allah ta'ala. Allah ya ce wal amru thani, al-amari na biyu, du'a'ul muslimina wastighfarihim lahu. Abu na biyu da shi ma malamai dukkanin su sun ittifaki akan idan raye ya yi wa matacce yana zuwa gare shi, shine kai da kake raye kayi addu'a ga wanda yake ya rasu, ka kuma nema masa gafara. Shi ma wannan dukkanin malamai babu wanda yake da sabani akan idan kai wa mamaci addu'a za ta je zuwa gare shi. Kaga addu'a aikin ka ne da kake raye, amma wanda yake mataccen zai samu wacin addu'a taka. Neman gafara, Allah ka gafartawa ne, kai masa rahama, shi ma aikinka ne da kake raye, amma zai je wajen wanda yake ya rasu. Was-sadaqatu wal-hajj was-sawm, da kuma sadaka da hajji was-sawm da kuma azumi. Sai malam ya ce ala khilafi fi ma yasulu thawabuhu min as-sawm wal-hajj, a bisa sabanin da akai akan abin da yake zuwa ga matacce na azumi da kuma hajji. Abinda malam yake nufi shine akwai sabani na cewa shin ladan azumi yana zuwa mutum idan aka yi masa, ladan hajji yana zuwa mutum idan aka yi masa, wannan akwai sabani mai girma a kansa. Sadaka da malam ya faɗa shi ma malamai sun yi sabani a kan shi. Dukkanin hadisan da suka zo ƴan uwa wanda suke bayani game da idan mutum ya yi wa ɗan uwansa sadaka zai je zuwa gare shi, dukkaninsu gaba ɗaya hadisan sun zo ne akan abin da yake ya shafi uba, ɗayan ubansa sadaka, ko wani makusanci waliyin mutum ya masa sadaka. Babu hadisin da ya zo akan buɗaɗɗen bayani akan kowa zai yi wa mutum sadaka ta je zuwa gare shi. To da yawa daga cikin malamai su kuma sun ilhaƙin hukuncin suka buɗe shi cewa duka in dai sadaka ce duk wanda ya maka zai zuwa gare shi, zai je zuwa gare ka. Daga cikin malamai akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, akwai ɗalibinsa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, da wasu daga cikin malami duk sun tafi akan cewa da Imam An-Nawawi rahimahullah duk sun tafi akan cewa idan mutun yi wa dan uwansa sadaka ko ba dan uwansa ba abokinka ne wanne wanda kaga mutumin kirki ne kun zaman lafiya tare da shi idan ya mutu zaka ce bar amma sadaka suka ce ladan zai je zuwa gare shi to amma kamar yadda na ga mana wasu daga cikin malamai daga cikin su akwai Sheikh Nasiruddin Albani su suna gani cewa dole fa sai ya kasance dane zai uban sa sadaka saboda duk hadisin da suka zo sun zo sun tambayi annabi da tsira da aminci su kara tabbata a gare shi akan mahaifina ko mahaifiyata ta rasu idan da a ci za ta samu dama ta yi magana ka mutu bar duniya da ta yi sadaka da kaza sai suka tambaya rasulullah idan muka yi mata sadaka ko muka yi masa sadaka da abu kaza ladan zai je zuwa gare shi sai annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ba su labari cewa eh ladan zai je zuwa gare shi ina fata an fahimta me yasa saboda daman ai shi ka'ida mutum reshe ne daga mahaifiyarsa ibnur rajuli min kasbi dan mutum daga kasabin sa ne da Allah madaukakin sarki ya ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a mutum ba shi da abin da yake mutum ba shi da abin da zai samu na lada illa ma sa'a sai abin da ya aikata to sai wasu hadisi suka kebance mana cewa banda addu'a kun ga addu'a ba mutum ne yake da kanshi ba ko amma ya samu ladanta banda istighfari shi ma istighfari ba mutum ne yake da kansa ba amma ya samu ladan istighfari duk wannan hadisi sun kebance mana abinda ayat ta game cewa babu abinda mutum yake da shi sai abinda ya aikata to daga ciki akwai sadaka da da zai yi ubansa dama shi da daga cikin kasabin mutum ne daga cikin kasabin mutum ne to gaskiya zancen da yake tare da cewa malaman da suke bayani akan cewa duk wanda yau kowa sadaka za ta je zuwa gare shi sun fi su ne jumhur amma dalilan da suke bayani akan cewa akan yaya kadai hadisin suke bayani wannan yafi karfi gaskiya dukkan hadisin da suka zo yan uwa akan yaya suke bayani babu wanda babu hadisin da ya bude yace kowa da kowa zai iya kowa sadaka shi bayani ne kawai akan da da ubansa shi kuma azumi abubuwa guda biyu ne a cikin sa abu na farko shine ana bayani ne akan azumin bakance ba azumin farilla ba shi ba wasu daga cikin malamai suka ce kowanne azumi ne ko da azumin ramadana ne dama batun azumin nafila da sauransu mutum kawai ce bari azumin nafila Allah ba mahaifin sa lada wannan ba a samu ba babu shi amma abin da aka samu shine mahaifinka ya rasu akwai azumi a kansa ko wani bawan Allah ya rasu akwai azumi a kansa sai kaga a matsayinka na ɗansa ko a matsayinka na abokin sa bar rama masa wancan azumin da ake barsa shin yayi ko bai ba shine abin da muke bayani a kansa to duk hadisan su ma da suka tabbata sun zo ne galibin su akan abin da ya shafi azumin bakance saboda shi azumin bakance ɗan uwa ba azumi ne da yake Allah madaukakin sarki ya jabta maka shi ba a'a bashi ne kai ne ka ciyo bashi da kanka shi sa wanda yazo tambayar abin da annabi ya bashi misali akan sa shine idan da a ce akwai bashi akan mahaifinka ko mahaifiyarka shin ya mutu zaka biya masa ko ba zaka biya masa ba sai wannan mai tambaye ya ce ya rasulullahi zan biya masa mana ai bazan bashi akan mahaifina ba sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce to bashin Allah shi yafi cancanta da a biya shi sama da bashin mutum ina fata an gane to kaga wannan azumi da mutum yace haka kawai mutum yace na dauka wa Allah alƙawari zan yi bashin kwana biyu haka kawai asali ba Allah ya sa shi ba shi ya dauka wa kansa shi ko wancan azumi na farilla azumi da Allah madaukakin sarki ya wajabta maka shi sai Allah madaukakin sarki yace fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar idan mutum yana cikin har rashin lafiya ko tafiya to abin da zai shine kirga wasu kwanakin bayan ya warke ko bayan ya dawo daga tafiyar an gama ramadani sai ya rama wadancan azumin da ya bari to sai mutum ya ci gaba da rashin lafiya bai kai ga samun wadancan ranaku da zai rama azumin ba sai ya rasu to kaga abin da Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safari fa iddatun min ayamin ukhra to wancan ayamin ukhra din ya kai su ko bai kai su ba bai kai su ba ashe babu wancan azumi akan sa to amma mu dauka cewa sakaci ne kawai mutum ya sha azumi da larura ya samu lafiya ya warke ya kai wadancan kwanaki sai kiramawa to fatawa ta Abdullahi dan Abbas habarul umma radiyallahu anhu abinda yace shine za a ce za a yi wa mutum ciyarwa ne za a yi wa mutum ciyarwa wannan kuma shine fatawar da Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta suka ce ciyarwa za amma azumin da ake rama shi shine azumin bakanci ina fata an fahimta yawa saboda haka idan mutum mahaifinsa ya rasu akwai azumi a kansa in dai na bakance ne ana rama masa in ko na farilla ne babu ne fi za a ce masa shi ko aikin hajji dama abinda malamai suka ce shine na farko sai mutum ba zai iya yi ba saboda ya gaza wannan mutum ko da yana raye idan mutum ya gaza ba zai iya ba ya samu hali zai iya biyan kuɗi a je a masa aikin hajji babu ne lokacin da kake da lafiyarka baka samu damar da zaka je aikin hajji ba malista ta dinta baka hau kanka ba to yanzu kuma sai Allah madaukakin sarki ya baka bayan ka hade da wata laruwa ta rashin lafiya ko ta girma da yawa wanda zuwa aikin hajji zai maka wahala kwarai da gaske to babu laifi ka biya kuɗi a je a maka amma sharadin shine dole sai wanda ka biya kuɗin shi ma ya riga ya nasa an fahimta bai halatta ba wanda bai yi ba ka biya masa kuɗi je idan ka biya masa kuɗi sai zai fara yin nasa da kullun shekara mai zuwa kuma sai ka ara biya masa je maka amma ba daidai bane wanda bai ba a biya masa kuɗi je aikin hajji wannan ba daidai bane sannan kuma ya kasance makusancin mutum ne zai masa idan ya rasu babu ne fi idan mutum ya rasu shi ma bai yi aikin hajji ba ɗansa ko wani wali zai iya masa aikin hajji zai iya zuwa ya masa aikin hajji shi ma kuma da sharadi ya kasance yayi nasa dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je wani mutum a filin aikin hajji yana dawafi yana cewa labbaik allahumma an shubra mata zai yi ihlali da aikin hajji labbaik allahumma an shubra mata labbaik allahumma ga shubra mata ma'ana wani mutum yake wa aikin hajji mai suna shubra mata sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tambaye shi kai kai aikin hajji ne sai ce ai rasulullah ban yi ba tukunna dai akwai sai nan gaba sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kai wa kanka aikin hajji sannan ka je kai wa shubra mata to shi sa sai mutum ya tabbatar yayi sannan zai fara zai yi wa kansa to waɗannan abubuwan da muka ambata yan uwa sadaka aikin hajji azumi istighfari da addu'a su ne suka tabbata a cikin nassoshi na shari'a daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani yana iya wani wani abu da yake kowa zai iya wani abin da yake abu da shine kamar me addu'a istighfari da biyan bashi biyan bashi shi ma kaga aikin wanne da yake raye amma kuma zai je maka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan mutum ya mutu ya rasu da bashi a kansa za a masa kukkumi ne a cikin kabarinsa a daddaure shi ba za a kwance shi ba sai an biya masa wancan bashi to wancan abin da aka yi maka kaga kana mutum yana cikin wani hali to ko ɗanka ko makusancinka ko wani wanda ma baka da alaka da shi ta kusa ko ta nesa idan ya biya maka bashin Allah madaukakin sarki zai sa a kwance ka kamar yadda hadisin Abu Qatada ya nuna wanda mun karanta shi a cikin Ahkamul Jana'is abin da ake bukata kawai shine a samu wanda zai biya bashi akwai ayyukan da malamai suke sabani akan su shine shin kowa zai iya ko sai wasu ke batattu shine kamar sadaka da kuma azumi da aikin hajji amma dai kamar azumi shi wannan makusanci shine zai yi makusanci sannan kuma ana rama azumin bakance ne aikin hajji shi ma idan mutum ya rasu bai samu dama yi ba babu laifi ɗansa ko wani makusancin sai masa ba kowa da kowa bane ina fata an fahimta to wannan shine abin da yake na tafsili kan mu ci gaba a cikin bayani malai ce wa dalilul amr al-awwal ma rawahu muslim an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dalilul al-amr na farko da malai ya kawo mana a sama shine abin da imam muslim ya rawaito daga abu hurairah yarda Allah ta kara tabbata a gare shi daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annahu qala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idza mata ibnu adama idan dan adam ya rasu in qata'a anhu amaluhu illa min salati duk wani aiki da mutun yake yi to ya yanke ya daina zuwa gare shi sai abubuwa guda uku ne kai za su cigaba da gudana zuwa gare shi abu na farko sadaqatun jariyatu sadaka mai gudana shine kamar gina masallacin gina rijiya mutum ya siyo alqur'ani ya kawo masallaci ko mutum ya wallafa littafi a rinka karantawa ko mutum ya dauki nauyin buga shi a rinka rabawa duk wannan sadaka jariya ce da sauran abubuwan da suke da alaka da wannan abu na biyu awwaladun salihun yad'u lahu ko da nagartacce da mutum ya bari da zai rinka masa addu'a mutum yayi fada yayi masa tarbiya ta gari dan nan ya rinka masa addu'a bayan rasuwarsa to wannan addu'ar za ta cigaba da zuwa gare shi abin da yasa aka kebance da a kawo shi kun ga ai ba dan mutum ne kadai idan ya masa addu'a za ta je zuwa gare shi wanda ma ba danka ba idan mutun ya rasu idan ya masa addu'a ya taje zuwa gare shi abin da yasa aka wada shine saboda da duk aikin da zai aikata na alkhairi zaka samu lada akan sa me yasa saboda kai ne sababin zuwan sa duniya kuma kai ne kai masa tarbiya shi yasa dole ne anan wajen a tsaya a yi tarbiya yadda ya kamata idan mutun ya tsaya yayi iyayensa abin ya karfin sa shikenan wani ya fita amma sakaci wallahi ba uzuri bane sakaci ba uzuri bane dole ne mutun ya tsaya iyayensa amma mutun yayi yadda yayi Allah madaukakin sarki ya kaddara wadannan nasa dole sai ya bo ta hanyar to babu yadda mutun ya iya sai ya ci gaba da addu'a yana kuma yi masa nasiha gurgurdan yadda zai yi Allah madaukakin sarki ya jarraba hatta annabawan Allah da ayafan tararru kuma aka suka hakuri suka jure ga annabi Nuhu alaihi salam shi dan sa ma ba karewata ma ba wai fantarewa ya fantarewa irin wannan ordinary fantarewa ba kafiri ne ma shi asali annabi Nuhu annabin Allah manzo bama ordinary manzo bane ulul azmi min rusulina annabi Nuhu alaihi salam amma sai gashi dan sa ya kasance daga cikin me daga cikin kafirai kuma haka Allah madaukakin sarki ya ga dama ya kaddara abin kuma dole annabi Nuhu ya hakuri akan sa saboda haka idan Allah madaukakin sarki ya jarraba mutum da irin wannan dan ya iya rasa kokarin shikenan babu laifi amma abin da nake cewa shine dole ne mutum ya tashi ya jajirce ya nasa iya abin da zai yi Allah madaukakin sarki kai ya ba sunta akan sa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara dole ne idan baka yi ba sai Allah madaukakin sarki ya aiwatar da abin da ya faɗa akan ka din ta me yake nufi da qu anfusakum wa ahlikum nara ku tsare kanku da kawunanku daga wuta ma'ana idan kai ki wata ita ce take jiran mutum Allah ya kyauta to dan da ake bayani akai shine da nagartacce da zai wa mutum addu'a abu na uku aw ilmun yuntafa'u bihi ko kuma ilimi da mutum ya bayar ake amfanuwa da shi mutum ya karantar bayan yin rasuwarsa wannan abin da ya karantar din mutane sun ci gaba da amfanuwa da shi to duk lokacin da ake amfani da abin da mutum ya karantar shi ma za a bashi lada adadin mutanen da ya karantar adadin ladan da zai samu Allah ya samu dace ودليل الانتفاء الميت بدعاء المسلمين الاحياء ما لاشي دليل كما دكي نونا cewa musulmi mutum mutunci zai amfanuwa da addu'ar musulmi da suke masa amara yayu qauluhu ta'ala shine fadin Allah madaukakin sarki rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala ina hikaito mana cewa a cikin suratul hashar nau'in mutane guda uku Allah yake hikaito mana yake kawo mana su na farko su ne mutanen makka sunan fuqara al muhajirin alladhina ukhruju min darihim ko karshe sai Allah ya ce ulaika humus sadiquna sannan bayan gama da su sai da mutanen madina sai ce walladhina tabawu ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhi karshe sai ce ulaika humul muflihuna kun ga waɗannan an ce sadiquna waɗannan an ce me muflihuna dama su ne sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutanen makka da mutanen madina ana uku sai Allah madaukakin sarki ya ce walladhina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan sahabbai mutanen makka da mutanen madina kun ga mu kenan da wanda suka wuce mu da wanda ya zo bayan mu duk da mu ake bayani gaba da Allah madaukakin sarki ya ce abinda suke cewa shine rabbana ighfir lana ya ubangiji kai mana gafara wal ikhwanina alladhina sabaquna bil imani da yan uwanmu da suka rigaye mu suka gabace mu da imani su wa kenan wadancan sabai mutanen makka da mutanen madina ina fata an fahimta kaga abinda Allah madaukakin sarki ya koya maka ashe kullun shine ka rinka me nema wa mutanen makka da mutanen madina gafara wadancan sabai da suka rigaye mu saboda su suke mana dakon addinin aka fada su suka kawo mana shi ishe mu zuwa gare mu kullun abinda aka ce shine ka rinka nema musu gafara ba ka rinka tsine musu albarka shi sa Imam Malik ya hujja da wannan ayar cewa duk mutumin da yake zagin sahabbai yake tsine musu albarka ko dukiyar fai'i aka samu dukiyar ganima ta fai'i idan aka raba shi ba za a bashi saboda Allah madaukakin sarki yana bayani akan dukiyar fai'i ne a cikin ayar ma afa Allahu ala rasuli min alil uraqo akan fai'i yake bayani Imam Malik yake cewa idan muka dauki wanda Allah ya ce a ba dukiyar na farko lil fuqara'i kun ga lil fuqara'i za a ba da ita ne gawa lil fuqara'i al muhajirina sannan waɗancan sannan waɗannan su kai dai yanzu wanda ka zo a wannan zamani baka cikin lil fuqara'i al muhajirina sannan baka cikin walladine tabawu ad-dar wal imana to na ukun da aka iya shiga shine walladine ja'u min ba'di ina fata an fahimta to da ya kamata ka tsaya ka shiga cikin su kuma sai kake tsine musu albarka kaga baka cikin su kenan gabaɗaya to shi sa kai baka cin baka nan ko da duki aka raba za a baka wadannan mutane guda wadannan guda uku sune mutane kawai mutanen makka mutanen madina wadanda suka zo bayan su to kai wadanda suka zo bayan su din ma baka ci Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki ya ce wal ikhwanal ladina sabaquna bil iman da ƴan uwan mu da suka ragaye mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan Allah kada ka sanya gilli kulli a cikin zuciyar mu lil ladina amanu game da wadanda suka imani rabbana innaka ghafurur rahim ya ubangiji hakika kai ne mai gafara kuma kai ne mai rahama abinda wannan ayat take karantar da mu shine Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa waɗanda suka zo bayan sahabbai suna yi musu ne addu'a wanda sahabbai sun yi mai sirri ga sun kuma zuwa ga Allah madaukakin sarki sun mutu mu da muka zo bayan su aka ce mai musu addu'a to wannan addu'a da zamu yi musu za ta ji zuwa gare su dalili ne da ke nuna cewa ashe idan raye yayin mamaci addu'a za ta yi me za ta ji zuwa gare shi ina gani zamu dakata anan insha Allah ta'ala sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu tsora daga inda muka dakata akwai dalibai da suke jarabawa sun ce da Allah ga wasu a cikin addu'o'in su na alkhairi Allah subhanahu wataala ya ba su nasara Allah ya ba su sa'a jarabawa ce ta ƙarshe kware daga sai tana da hadari saboda akwai bukata a sa su a cikin addu'o'i Allah madaukakin sarki ya ba su nasara Allah ya ba su sa'a dukkanin musulmi da suke bukata ta alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya mana wannan sanyi da muke ciki Allah madaukakin sarki ya ba mu cewa lafiya dukkanin alkhairan sa Allah ya sa da mu da shi abinda yake ciki kuma na shari'a Allah mana tsare da shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh